السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم مساء البركة بركة متعزز حلنا والمجلس نام للبركة ومتي كراتوا كل تازم القرآن من سلكي لدي فسكرة أكف ومتر مقباتا راتن ديكي قدانا وانا مسلاتي نجمع نتنا وادا مالم من السنة الشيخ أبو بكر بن مخدومي رحمة الله تعالى عليه. أنا أمبور كاسور كاجي أتكين غرين أزاري رمرو كومر كتابم جار بوتي نيجيريا. يوم منا مجلسنا 20 داي داي كما منشاروانا 20 داي داي أتكين وانا متى من الفرمان رمضان kada hijira alif 445 da 46 da kuma ya dace da 20 ga watan maris miladiya shekara 2025 muna karatu a cikin suratu ibrahim alayhi salam yau insha Allah ta'ala zamu tashi kan aya ta 37 zuwa yadda Allah ta'ala ya ba mu jiko amma na ji wurin Allah ba a ga wani kuwa an shirya ba saboda ba haka aka saba ba amma kuma mantuwa ce ta kama ni ta kama ku ni je na manta na bada sanarwa ko kuma kun manta cewa haka muke a irin wannan rana da aka kai azumin 20 saboda daren yau shine daren 21 za a shiga goman karshe na watan azumi da galibi akan tashi da musallar tahajjud dan haka muke dawo da karatun mu baya domin a samu a sallami jama'a da wuri duk shekara haka muke ko kasancewar na manta jiya ba sanar ba ba zai ta kuma na sakankance ba a fara wato gudanar da wannan tsari a yau ba dan haka na zabi gara a fara din in ya shiro to kowa ya ji a sallar Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawa tun shekaru. Me matsayin tahajjud a musulunci ya ji wasu malamai sun ce bid'a ne. Ga 500 a committee marayu. Allah ya saka da alkhairi. Ban ta ina ne zan kullo maka ba ta yaya tahajjud ya zama bid'a ba sani ba shi tarawihin bid'a ne ko kuma shi sunna ne shi tarawih yana da asali ko ba shi da asali da tarawih da tahajjud da qiyamul layl duk abu ɗaya ne a cikin ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man kama ramadana imanan wa ihtisaba wanda ya tsayu a ramadan yana mai imani da neman lada me man kama ba sallah bace sallar da rana ce ta ko da dare to idan mutun yayi ta da farkon dare ko yake da karshen dare sai a ce yayi bid'a kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a goman karshe yakan canza salon tsayuwarsa yana kwana sallah har ya tashi iyalansa nana Aisha radiyallahu anha tace yana tashi iyalansa ya zage dantsansa ya dukufa akan aiwa ga ubangijin to abun sai na rasa ta yaya ne ayyan zama bid'a Allah ya sauke kai bambanci tsakanin sallar maza da mata idan sallar bayyanawa ne su kuma menene su surranta ko sallamewa ko wani abu ba bambanci tsakanin sallar mace da sallar namiji wajen bayyana karatu ko boyewa in banda dai ita mace za ta bayyana gurgurun yadda za ta jiyar da kanta amma sallar da ake bayyana karatu mata ma za su bayyana karatu Allah da ake boye karatu za su boye karatu da dai namiji shi muryarsa ba ta da limit zai daga muryarsa gurgudan yadda mutum biyu uku goma dari za su ci binan mace kuma za ta daga muryarta ne gurgudan yadda ita za ta ci shine kawai bambanci amma dukkan su za su bayyana karatu a gane ko na haka wajen sallama yadda namiji zai bayyana sallama haka ita ma za ta bayyana sallama sai dai bayyana wata gurgudan yadda za ta jiyar da kanta sannan wannan yake cewa da neman addu'a mahaifansa sura su Allah ya gafarta musu Allah ya jikayu su idan mutum ya faɗi maganar shirka da jahilci ya yi shirka ne sai ya yi shirka sai dai tukuna bai zama mushriki ba saboda jahilcin nasa da ya faɗi magana ta shirka da jahilci to ba za ta kafa zama shirka ba tana nan shirka ce amma shi din bai zama mushriki ba saboda jahilci lokacin da ya san cewa wannan magana ta shirka ce to sai ya nisance ta dan kare zama mushriki wannan yace tambayarsa ita ce ina matsayin kayan da ake kaiwa gyara misali electronics amma sai mai gyaran yayi ta muka yawo da hankali har ka gaji ka daina zuwa neman kayan babu gyara babu abin da aka kawo gyara gaskiya wannan al'amarin mai yana da daure kai matuƙa yana da daure kai magana ta kayan gyara a wajen masu gyara irin gyaran rediyo gyaran talabijin ire-iren waɗannan kayayyakin gyara da aka saba kai wajen masu gyara kuma ƙarshe a zo ba a dawo an ɗauka ba galibi masu irin wannan gyara za ka ga tulin kayayyakin a wajen sun ba sai wasu kai ba na waɗanda suka kawo gyara ne wannan shi mai tambayar cewa ya ce meye hukuncin wannan kayan mutum ya kai kuma ya yi ta bin kawo an yi ta ja masa rai ba a gyara ba ni kuma sai nake ganin dalilan da suke kawo matsalolin suna da yawa ba iya wannan jaran ba kuma za ka samu ma mafi yawan dalilan matsalolin daga masu kaiwan ne ba daga masu gyaran ba wani idan ya ɗauka ya kai idan aka gaya masa matsalar kayansa sai ji bai damu da shi ba wani dalilin da zai sa ma ya fidda rai da abinci wani idan aka gaya masa kuɗin gyaran in ya tafi a dalilin kuɗin gyaran ne zai ta ranar dawowa ba wani kuma abin gyaran ne babu shi a kusa ko zai yi wahalar samuwa shi kuma ya bar shi har zuwa sai an samu to yawanci za ka samu uzurorin da suke sa abin ya zauna sun fi yawa ta ɓangaren masu kaya ba ta ɓangaren masu gyaran ba ana samu ta ɓangaren masu gyaran kamar yadda shi wannan ya faɗa jan rai har ya haƙura to amma ni abin da nake gani wannan kayana ne kuma ni na ɗauko na kawo ba tilasta na kai ba idan na zo baka gyara ba to fa idan na haƙura na daina zuwa ni na zaɓa haka domin ina da damar da zan zo in ci a bani kayana a haɗa min kayana in ɗaure da tsumma in ɗauki kayana na tafiya ta amma sai na zaɓi na fita sha'aninka to kaga kasancewar an ja rai ba kuma shi zai sa mutum ya ga Allah ya yi ba sai mutum ya je ya ɗebi kayansa ko ya kai wani wuri ko ya je ya ajiye a gida kaga ta wannan fiskar ma bai kamata ya zama cewa kai tsaye za a zargi masu gyara a ce su ne masu laifi to irin ire-iren wannan abubuwan su kansu masu gyaran abin yana damu su tun zai canza shago ko zai bar garin ko zai rufe shagon ko ya rasu sai kaga an zo an shiga wani hali da gare da wannan shirgin kuma za ka samu shi ma ɗin in ba da tsore ba ma abin ya dame shi saboda masu gyaran bai san ma ina zai samu su ba wanda suka kawo aikin bai san ma ina zai samu su to duka za mu haɗu mu gyara shi wanda aka kai masa gyara ya ji tsoron Allah idan wannan abu mai gyaruwa ne to ya tsaya ya gyara shi mai rami shi sannan ya sanya tsari ya sanya ka'ida wanda ya kawo gyara ya ɗauki lambarsa da adireshinsa domin abin da zai je yanzu domin ana mutuwa a bar waɗannan kayayyakin ba a san me su ba sannan shi ma wanda ya kai gyara ya ji tsoron Allah idan ya san cewa zai bar wannan abin a matsayin nauyi ko shirgi a shago to ya tattare kayansa kar ya bar shi ya zama shirgi a shago kuma ba daidai ba ne ba mutum shi ya zaɓi ya kai ya ajiye kuma shi ya zaɓi ba zai sake komawa ba kuma ya ji Allah ya yi Allah ya kyauta. Shi malam ya halatta mutum ya ba wa yaron shago ko na gidan mai zakarsa ya halatta. Ya halatta ma'aikatan sa na shago ko ma'aikatan sa na gidan mai ko na kamfani. Ya halatta ko ma'aikatan sa na gona, duk ya halatta ya ba su zakka. Matakar wannan zakar ba a cikin lissafin aikin su ba. Kar ta fito a cikin lissafin aikin su, ya zama ba ka bin su bashin komai na aiki. Wannan ya ba su ne a matsayin zakka da Allah madaukakin sarki ya masa umarni. Sannan wannan ya ce yana yin sallah ne a masallacin bayan layinsu. Sai wani malami yace masa hakan bid'a ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana. Shi kuma yana zuwa ne don an fi yin sallah a farkon lokacin ta kuma sun fi iya sallah. Wala'alla wasu su ji tambayar ba. Yana yin sallah ne a masallacin bayan layinsu. Sai wani malami ya ce masa bid'a ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana. Shi kuma yana zuwa ne don sun fi yin sallah a kan lokaci, sannan kuma sun fi iya sallah. To ban san meye bid'ar ba. Zuwa masallacin ne bid'a? Kulli man ne bid'a? Ko menene bid'ar wadda Annabi ya hana ban sani ba. Annabi dai umarni ya yi da zuwa masallaci sallah, musamman ga maza. Ban san meye Annabin ya hana ba dangane da zuwan ka sallah da kake yi masallaci. Abinda na sani shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta yin sallah a bayan kowane musulmi. Haka ban ga abinda zai sa a ce bid'a ba ne zuwan ka masallaci sallah. Inda wani abu kuma to baka fito da shi ba gaskiya. Wannan kuma yake cewa wai shin wa ya kamata ya gaida wani tsakanin mai tafiya a kan abin hawa da na zaune? To ya zo a cikin hadisi, ingantacce hadisin Abu Huraira cikin Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yusallimu rakibu alal mashi wal mashi alal qa'idi wal qalilu alal kafir. Da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mahayi wanda yake kan abin hawa shine zai yi sallama wa mai tafiyar kafa, shi kuma mai tafiyar kafa shine mai yin sallama wa na zaune. Sannan mutane jama'a kaɗan su ne masu yin sallama wa jama'a da yawa. A wata riwaya cikin Bukhari, yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir, yaro shine mai gaida babba, shine mai sallama wa babba. Wannan ita ce ka'idar gaisuwa a musulunci. Yaro shi zai fara gaida babba, wanda yake kan abin hawa shi zai fara gaida wanda yake tafiya da kafa, wanda yake tafiya da kafa shi zai fara gaida waɗanda suke wanda yake zaune, wanda suke su kaɗan za su fara gaida wanda suke su da yawa. Amma idan an juya, babba ya fara gaida ƙarami, ko na tafiya ya fara gaida na abin hawa, to wannan ba laifi aka yi ba, amma an bar abin da ya kamata. Ba laifi aka yi ba, amma an bar abin da ya kamata. Sannan idan wanda yake da wanda haƙƙin gaisuwar yake kansa bai yi ba, to kar a bata kwata-kwata a ce ba a yi ta ba. Sai shi ɗayan sai ya yi. Idan na kan abin hawan shi bai yi ba, to shi wanda yake tafiya ko yake zaunen, to shi sai ya yi. Saboda kar a bar damar kuma ta wuce gaba ɗaya, kowa ya rasa ta. Menene hukuncin matar da take yawancin mutuncin mijinta da kuma yawan faɗa masa munanan maganganu? Ba matar kirki ba ce, ba matar arziki ba ce, ba ta cikin mata na gari. Domin Allah madaukakin sarki cewa yake fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafiza Allah. Fasalihatu su mata na gari, Allah ya ce qanitatun masu da'a, masu biyayya. Hafizatun lilghaibi bima hafiza Allah, kuma a bayan idon miji suna kiyaye duk abin da Allah ya umarni a kiyaye shi. Don haka matar da za ta ɗaga murya akan mijinta ko ta gaya masa baƙaƙen maganganu, yace masa mutunci to wannan bata daga cikin mata masu da'a bata daga cikin mata masu biyayya ita da aka yi mata umarni da ta bi shi sau da kafa ta nemi aljannata ta wannan bangare kuma aka danka tarbiyyarta a hannunsa kuma ita ce mai harshen da za ta zare ta yi masa maganganu bakatan maganganun mutunci an yi haka bata da hakkin auratayya ba idan bata son sa ne to sai ta nemi rabuwa da shi kuma Fatima bintu Qais da ta tsani mijinta zuwa ta yi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya ma'aikin Allah ni Thabitu bana aibata addininsa kuma bana aibata halinsa amma ban son kafirci bayan musulunci don haka a raba ni da shi ba ni ba shi kaga ta riga ta kara tun kafin ma tunda ta ji son ta ya fita daga zuciyarta to tun kafin ma ta fara ta'addanci a hidimar aure tun kafin ta fara lalata harkar aure to gara ta rabu da shi ya kuma ta zama lafiya abinda take nufi da kenan ba ta son kafirci bayan musulunci ana bayan ta yarda da shi a matsayin mijinta kuma akwai dokoki da haƙƙoƙi da musulunci ya gindaya na auratayya tana ganin idan an ci gaba da zama a haka idan an ci gaba da zama a haka to tana ganin ba za ta iya yi masa biyayya ta bashi haƙƙoƙinsa na auratayya ba to maimakon ake tana nan a matsayinta na mata ba ta bada haƙƙoƙin auratayya kuma hakan din kuma abinan ana rubuta mata zunubi da alhaki to gwanda ta zo a rabu gaba daya ya fiye mata shine ma'anar ina jin kafirci a bayan musulunci don haka ita ma wannan matar kar ta jawo kanta masifa ta hakura da auren idan ba za ta iya zama da shi ba sannan shi kansa mijin ta gefe guda kuma ban ga dalilin da zai sa mace za ta iya tsayawa ta zare maka harshe ta gaya maka bukatun maganganu ta zage ka ta ci maka mutunci ka saura da yin fatawa a kanta ba babu dalili mace ta zage ka ta ci maka mutunci kuma ka zo kana tambaya kana cewa me ya hukunci ta hukuncinta ka rabu da ita me za ka da ita a to wata rana za ta tsallake ka ta zage iyayenka kuma har yau wadan sadaki yayi tsada a sallar da ake yi cikin dare mutum zai iya yin ta lokacin da yayi sahur kafin sallar asuba ko sai tsakiyar dare kamar karfe 3 a duk daga bayan sallar isha har zuwa kafin cetowar alfajir ko da kiftawar ido ne duk wannan lokacin sallar idan kai sahur kuma da sauran lokaci kafin alfajir ya keto to zaka iya yin sallah ita ma sallar dare kuma an fi son sallar dare ma a ƙarshen dare safi falala ta fi daraja a ƙarshen dare amma ƙarfe 3 nace maka ƙarfe 3 da wata hujja ai wannan yake cewa shine yayi mafarki haƙorinsa ya ɓantare sai ya ƙara mafarki haƙorin sun cire gaba ɗaya sai ya ƙara mafarki sun zama gari to abin ya ce ya ba shi tsoro sosai sai ya yi sadaka ya yi addu'a amma abin yana damunsa menene mafita gaskiya ban sani ba inda ina fassarar mafarki ai da yanzu an mai wali lai ban sani ba amma tunda Allah ya sa har ka san kai sadaka kai addu'a Allah ya kade hau ya kade musiba ya sa ba sharri ba kake kunsa ba to a kai wa kanka gata kai duk abin da ya kamata shi sanin menene wannan ta hanyar fassara kuma ai ba dole ba ne wani lokaci ma ba bukatar sa idan an gaya maka ka ji musiba sai ya raka yau to to ne duk bai tafi ba ka roki Allah madaukakin sarki ya sa mafarkin ya zama farkin alheri Allah madaukakin sarki yace wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina wa نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد الطير في صرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهدي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء الأرض ولا السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقوم
الحساب. جزاك الله خيرا. Kamar yadda muke karantawa, Allah Maɗaukakin Sarki yana ba mu kissar Annabi Ibrahim alaihi afdalu salati wassalam. Yayin da Allah Maɗaukakin Sarki ya labarta mana cewa Annabi Ibrahim ya yi addu’a wa garin Makka al-Masjidul Haram, addu’ar neman aminci da zaman lafiya, ya yi addu’a Allah ya kiyaye shi, ya tsare shi da shi da ‘ya’yansa daga bautar gumaka. Annabi Ibrahim ya koka wa Allah Maɗaukakin Sarki cewa gumakan nan sun yi sanadin hallakar da yawa daga cikin mutane, don haka dukkan wanda ya bi shi yana tare da shi, wanda ya saba masa kuma da wannan al’amarinsa yana wajen Allah. Allah ya ga dama sai ya gafarta masa ya duka yinsa. Iya in yi karatu a kan waɗannan ayoyi, yau insha Allahu ta'ala za mu ɗora daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram rabbana liyuqimus salat waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ubangiji ta'ala ya ce Annabi Ibrahim ya ce rabbana inni askantu min dhurriyyati, ya Ubangijinmu inni askantu min dhurriyyati, lallai ni na ajiye wani sashe daga zuriyata biwadin a wani kwari ghairi dhi zar'in, kwarin da baya karɓan shuka, inda baitikal muharram a daidai ɗakinka mai alfarma, rabbana liyuqimus sala, ya Ubangijinmu na yi haka ne domin su tsaida sallah, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi, ya Ubangijinmu sai ka sanya zukatan mutane su karkata zuwa gare su, warzuqhum minas samarat, ka kuma arzuta su daga ‘ya’yan itatuwa, la'allahum yashkurun, domin su yi maka godiya. Wannan aya tana labarta mana lokacin da Annabi Ibrahim ya ɗauki wani sashe na iyalansa ya kai su wannan gurbi, wannan kwari marar ruwa, wannan kwari wanda baya karɓan shuka, marar bishiya, ya je ya ajiye su yana mai koka wa Allah Maɗaukakin Sarki, halin da ya samu kansa da kuma ɗauki da yake neman Allah ya kai wa iyalan nan nasa. Hadisi ya zo cikin Sahihul Bukhari wanda yake mai tsawo daga Abdullahi ibn Abbas, wanda aka aice da Hausa. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su labari cewa wani lokaci Annabi Ibrahim ya dauki matarsa Hajara da ɗanta Isma'il domin ya kai su wannan waje kwari wanda wannan aya take magana a kansa. Gabanin mu je zuwa ga wannan kissa, ku sani cewa Annabi Ibrahim uban annabawa asali yana da mata da ake ce mata Sara. Ita ce matarsa wacce ya aura ladan noma, ‘yar baffansa tun a garin su Babila can ƙasar Iraki. Da ya ƙauro ya dawo yankin Filistin, to wannan mata Sara wani dalili ya yi dalili wanda baya buƙatar don kar mu tsawaita, akwai wani basarake, wani maƙetacin basaraken Misra wanda ya nufi matar Annabi Ibrahim Sara da mugun nufi Allah bai bashi nasara ba. To ganin yadda al'amarin ya ci tura ya fi ƙarfinsa, sai ya ɗauki wannan mata a matsayin wata mata ce ta musamman ta daban. Don haka sai ya yi mata kyauta, kyautar baiwa. Wannan baiwa ita ce Hajara. Don haka Hajara baiwa ce ta Sara. Ita kuma na Nasara, Allah bai ba ta haihuwa ba. Suna tare da Annabi Ibrahim shekara da shekaru ba ta samu haihuwa ba. Suna zaune da wannan baiwa Hajara. To saboda rashin haihuwa, sai ita na Nasara sai ta shawarci Annabi Ibrahim cewa me zai hana ya auri na Nasara na Hajara? Me zai hana ya auri na Hajara ta ba shi ita ya ‘yanta ta sai ya aure ta ko Allah zai sa a samu haihuwa? Annabi Ibrahim sai ya karɓi wannan shawara, ya yarda da wannan tsari, ya karɓi Hajara ya ‘yanta ta ya aure ta. Kuna nan ba da jimawa ba, sai Allah ya arzuta na Hajara da ciki. Tun daga lokacin da ciki ya bayyana wa na Hajara, sai na Nasara sai ta ɗauki bori da rikici irin na kishi, rikicin yau daban na gobe daban. Aiwa, ai abin asali ya samo, ba a gidanka kawai ake yi ba. Zaman lafiya ya gagara, har Allah ya sa na Hajara ta haihu lafiya, kuma sai ta haihu tsumfulelen namiji. Ka ji wani wata ƙarin rigimar ba, ta tashi haihuwa ta haifi namiji. Aka yi masa suna Isma'il. To amma fa gida sai tuta, zaman lafiya ya gagara. Don haka zaman gidan nan sai ya fi ƙarfin Nana Hajara. Domin wasu ruwayoyi suna cewa wata rana Nasara hatsi nan nan duka ta mata. Da wannan dalilin ne yasa Annabi Ibrahim ya yanke shawara da izinin Allah cewa ya raba su. Tunda dama akwai abin da Allah ya shirya a cikin hukuncinsa da ƙaddararsa, to yanzu wannan sanadi ya samu, amma dama na cikin tsarin Allah. Don haka Annabi Ibrahim ya tattara nana Hajara da ɗanta Isma'il, ya tafi da su bai tsaya ba, sai a daidai wani kwari. Wadi yana nufin kwari ko kwazazzabo, wani wuri da yake tsakanin duwatsu, ko da ba ruwa a wajen. Idan wuri duwatsu sun kewaye shi ana ce masa wadi. To bai tsaya ba sai a wannan waje. Da ya je ya aje na Hajara, wannan waje fari ne babu mutum ba duriyar mutum babu abinci babu ruwa sai dan abin da aka riko na guzuri wanda suka taho da shi na abinci da ruwa abincin kuma dabino ne da ruwa a cikin tudu ya ajiye su kuma yayi ban kwana da suna barki lafiya kuma wannan Isma'il din lokacin nono yake sha daga ita sai wannan yaron Annabi Ibrahim yace na barki lafiya ya juya ya yayi nisa ta kira tace kaga Ibrahim tace me yasa ka bar mu a wannan wajen da ba abinci ba ruwa ba wani mahaluki dan adam bai ce mata komai ba ta sake karo na biyu ta tambaye shi bai ce mata komai ba karo na uku tace Allahu amaraka bihadha Allah ne yake ka mana haka Allah ne ya umarce ka da yin hakan sai ya daga mata kai annam cewa eh Allah ne yake sai tace idan la yudayyuna ya ka abun ka indai Allah ne yake haka to Allah ba zai tozarta mu ba Annabi Ibrahim ya kama hanya ya tafi shi to bayan ya tafi ne yayi nisa malaman tafsiri suka ce ya juyo ya fuskanci al-qibla sai yake gaya wa Allah halin da ya bar iyalansa to tana nan da yaro ta ci dabino ta sha ruwa ta shayar da yaro ta ci dabino ta sha ruwa ta shayar da yaro ita kadai sai dabino ya kare ruwa ya kare ba duriyar dan adam wata mata ce yanzu mijinta zai mata haka ita da iyayenta ba dai ku yayan kallo da shi ba to amma haka aka ci gaba da zama da shi umarnin Allah da abinci ya kare ruwa ya kare an shiga damuwa ita ga yunwa yaro ga yunwa yana kuka fara tunanin yaya za a yi mai mafita ta wai ga gabar ta wai ga yamma sai ta hango wani dutse ta dama da ita sai ta nufi wannan dutse da zimmar bari ta duba in ta hau wannan dutse ta hanga ta hango ko Allah zai sa ta gano wajen ruwa ko wajen wata wuta da aka hura ko wata yar bukka ko alamar dan adam ta je ta hau dutse ta hanga ta leka ta waiga ba ta ga duriyar komai ba ba ta ga alamar kowa ba dokar jeji ne gaba jeji ba jeji ta sauka daga wannan dutse ta hango wani dutse can ta hagu da ita sai ta tafi wannan dutse akan hanyarta akwai rani wani kwari ne a wajen da ya fada in ta shiga wannan rami sai ta rika gudu sai ta haura daga wannan rami ta fita sai ta cigaba da tafiya ta je ta hau ɗaya dutse ta hanga ta duba ba alamar komai ba alamar kowa sai ta sake tsammanin mai yiwuwa in ta koma wancan dutsen za ta iya gani ta sake koma wancan dutsen ba ta gani ba ta kuma ta dawo wannan dutsen ba ta gani ba sai da ta kewa ya sau bakwai tana kan na bakwai akan ɗayan dutse na biyu wanda na farkon shine Safa na biyu shine Marwa tana kan Marwa sai ta ji wani kira wata ƙara ta wajen da yaranta yake daga nan kuma sai hankali ta koma kan ɗanta ga wata masifa kuma wa hadha aidan min al bala ga wata masifa kuma da tafi wannan
kar wani abu ya je ya cinye mata da kar wani abu ya halakar da wannan yaron sai ta ruga ta koma wajen da tana zuwa ta je ta samu yaro yana shura kafafunsa sai ta tadda mala'ika a wajen wannan mala'ika da ya karci kasa da fuffukansa sai ya tashi sai ce wannan ya ishe ki ci da sha ke da danki sai ruwa yana bubbugowa ruwa yana bubbugowa ba akwai dan tulunta ba sai ta dauko tulu da tauri kar ya dauke ta dauko din ma tana dorawa akan ruwa tana matsawa a tulu tana dorawa akan ruwa tana matsawa a tulu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a labarin da yake bayarwa ya zo daidai wannan gabar yace rahimallahu umma isma'il Allah ya ji kan ummu isma'il nana hajara yace yo ai ko bata tattara wannan ruwan ba ko bata tattara shi ba Allah ya yi shi ne ainan ma'inan idan ruwa ne mai kukkulowa mai kukkugowa ba ya da karshe wanda shine ruwan zamzam har yau ba a yi rijiya mai albarkar ruwan zamzam ga yawa ga amfani ga magani ga albarka ga farin jini babu wani ruwa kamar ruwan zamzam ga shi a ɗanɗano bai yi na garin ku daɗi ba amma farin jini ya fi duk wani abincin garin ku farin jini ya fi duk wani ruwan garin ku farin jini wannan shine ruwan zamzam a wannan wuri Allah ya kukkugo da wannan ruwa yake ta kulkulo kuma har yau ruwan bai tsaya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya ji kan ummu isma'il ai ba bukatar ki wannan kare kare ruwa ya riga ya zo ki kana nan a wannan waje ka sha zamzam ka shayar da yaro ka sha zamzam ka shayar da yaro har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya kwararo wasu mutane wasu fatake ƴan rani suna tafiya da jakunansu da ƴan kayayyakinsu ƴan kabilar jurhum jurhumawa sun zo kusa da yadda Nana Hajara take sai suka ga alamar tsuntsaye suna shawagi a sama sai suka ce to lalle nan tunda aka yi tsuntsaye akwai alamar mutum ko ruwa sai suka aiko jakada wurin saman nan da tsuntsaye suke shawagi ya zo ya duba me a wajen da ya zo sai ya tadda mace da ɗanta a wajen sai ya koma sai ya shaida musu sai manyan su suka zo suka same ta ke ko baiwar Allah sai kenan Allah ya ajiye to ko za ki mana alfarma mu ma fata ke ki mana alfarma mu zauna a nan tare da ke sai ce bismillah ai wuri na Allah suka buga rumfuna suka buga ɗakuna suka zauna har Allah madaukakin sarki ya arzuta yaro ya yi wayo yaro ya fara magana to suna magana ne da harshen larabci sai yaro ya tashi da harshen yana nan yaro ya girma sai mahaifiyarsa Nana Hajara Allah sai mata kasuwa yaro yana nan tare da waɗannan bayin Allah suka aura masa ƴarsu ya zama mai anguwa magidanci da matar annabi Ibrahim bai tashi waigowa ya dawo ya biyo sawu ba sai bayan wannan yaro Isma'il ya zama magidanci da gidansa annabi Ibrahim sai gashi ya zo shi yana cikiyar zuriyar to ita dai mata Allah ya mata amma yaronta ya girma yana aure ga gidansa. Annabi Ibrahim ya je shi ya yi sallama, Isma'il baya nan. Sai ce amma yaya rayuwa take? Rayuwa ba daɗi. Hannu baka hannu ƙarya. Annabi Ibrahim ya ce, to idan mai gidan ya dawo, sai in ji ne ya canza ƙauren ƙofar. Ta ce, to, yana dawowa ta ba shi labarin siffar mutumi da yadda suka yi, da kuma wasiyar da ya bari. Sai ta ce, ai, baba nan ne, ai, mahaifi nan ne, kuma ƙauren da yake nufi ke yake ne. Sai ya sallame ta. Umarnin baban suka sake ba shi wata ya aura. Wata rana Annabi Ibrahim ya sake dawo, ya zo Isma'il baya, ya sake sallama mata ta amsa, ya tambayi labarin rayuwa. Take rayuwa sai hamdalah. Take alhamdulillah rayuwa, alhamdulillah mun gode wa Allah. Sai ce, to idan ya dawo, ki ce in ji ni ya kyautata ya inganta ƙauren ƙofar. Ya ce, to dattijo. Ya dawo ta ba shi labarin yadda aka yi da siffar dattijo. Ya ce, ai, mahaifina ne, kuma keke ƙauren yana nufin na riƙe ki a zauna lafiya. To shi ne karo na uku da ya dawo ya same shi. Ya ce masa, Allah ya umarce mu mu je mu gina ɗakin Ka'aba. Wannan a taƙaice ita ce ƙissar da Alƙur'ani yake mana ishara zuwa gare ta, wanda in ba da hadisin ba, to ba lallai ka samu cikakken bayanin yadda abin yake ba. In ji masu cewa su Ƙur'ani zalla suke. Annabi Ibrahim yake, ya Ubangijinmu Allah, rabbana inni askantu min dhurriyyati, ya Ubangijinmu, yake na ajiye daga zuriyata, ba duka ba, tunda akwai na Nasara a can a ƙasar Filistin, na ajiye wani sashe na zuriyata, biwadin, a wani kwari, ghairi dhi zar'in, farin da baya karɓan shuka, ba a noma saboda duwatsu ne da rairayi, ko dai ka ga dutse ko ka ga rairayi, haka wajen yake. Da haka ko za a samu ruwa, ƙasar ba za ta ba da amfani ba. Haka Allah ya yi wajen. Duk wanda yake tafiya da mota a wannan ƙasa mai albarka, to zai ga dukkanta haka ta. Sahara ce, rairayi ne sai duwatsu, kuma duwatsun masu ba sun fi Sahara yawa. Suka ce, ko shi ya sa da shi ne dalilin da ya sa ba airport a Makka, saboda ba zai yiwu ba, duwatsu sun yi yawa. Kuma saboda tsananin duwatsu da ke kan hanya a ta jirgin sama daga Jidda idan zai tafi Madina, wani lokaci jijjigar da yake yi har tana ba da tsoro. Suka ce, duwatsu ne, duwatsu wuri ne mai dutse ko Sahara rairayi, to ƙasar ba za ta ba da amfani ba. A nan Annabi Ibrahim ya ajiye iyalansa, ce, ya Ubangiji, na ajiye su a kwarin da baya karɓan shuka. Cikin hikimar Allah Maɗaukakin Sarki kuma sai ya zama wannan kwarin ba a damana. Babu damana. Damana irin wacce muka saba, wai damana ta yi a yi ruwan fari a yi shuka, damana ta zauna a yi marka-marka, a yi kaza a yi kaza, a ta iya yiwuwa a yi ruwa a Makka a shekara sau biyu ko sau uku, katal. Katal. Ta yiwu ya fi haka ya kai sau biyar. Amma dai ruwa, ruwan sama yana ƙirguwa, wanda ake amma duk da haka idan lokacin da suke tsammanin wannan ruwan yayi ruwan bai zo ba to sun fi mu damuwa da rashin ruwa sun fi mu daga hankali akan rashin ruwa ba kuma shuka suke ba amma mu ka so mai yawa na masu neman ruwan ma dan shuka wanda baya noma sai ko damuwa bai da ruwa ko aiwa ko kada ruwa ba damuwa ka ba an ce aje roƙon ruwa ce ina da gona ne ko ubana ya bar min gona haka dai ce to da aka manin sa ruwan kawai na shuka ne kuma abin da suka dauka ruwa rahama ce daga Allah idan Allah yana yi muku lokacin da kuke tsammani yayi bai yi muku ba kuna jin tsoron ko fushi Allah yi da ku dole ku nemi kafin to da shi aka ba ana roƙon ruwa ne dan ai shuka ba dan wannan kadai ake roƙon ruwa ba haka sai ya zama gurin ko damana ba kuma saboda rashin damana ne yasa gurin har yanzu gine-ginen su da hanyoyin su ba sa mai da hankali akan ruwa yasa idan aka yi ruwa mamakon ruwa kamar da bakin ƙwarya yasa ake asarar dukiya da rayuka saboda gine-ginen su da hanyoyin su ba irin namu bane wanda ake tanadin ruwan sama Annabi Ibrahim ya ce inda baitikal muharram ya ubangiji a daidai ɗakin ka mai alfarma daidai yadda ya ajiye su nan ne gurbin ɗakin Ka'aba amma lokacin suka ce babu ɗakin amma nan ne gurbin malamai sun yi saɓani cewa da an taɓa yin Ka'aban ne ta rushe Annabi Ibrahim ya sake gina ta ko kuma shi ne farkon wanda ya fara gina wannan ɗakin gurbin ne yana nan Allah ya hukunta nan ne gurbin ɗakinsa amma Annabi Ibrahim ya fara ginawa akwai saɓani tsakanin malamai kan cewa tun Annabi Adamu ne ko kuma mala'iku ne suka gina tun kafin Annabi Ibrahim ko kuma Annabi Ibrahim ya fara ginawa inda baitikal muharram daidai gurbin ɗakin ka mai alfarma wasu malamai suka ce wannan dalili ne da yake nuna cewa an taɓa yin ɗakin Annabi Ibrahim ya ce rabbana li yuqimu ssala ya ubangiji na ajiye su a wajen ne don su tsayar da sallah don su tsayar da sallah in ba ku manta ba Annabi Ibrahim a addu'o'in farko ya ce ya ubangiji na ka hane ni ni da ƴaƴana mai bautar gunki yanzu kuma anan yace ya ubangiji na ajiye zuriyata don su tsayar da sallah kaga a can ya nemi tsari daga mafi munin laifi da bawa zai yi a bakasa anan kuma ya nemi taimako akan mafi kyan aiki da bawa zai yi a bakasa na bautar Allah shine sallah yadda shirka take mafi munin aiki mafi munin sako to haka sallah take mafi kyan ibada daga cikin ibadun Allah kaga kenan dukkan wanda Allah ya tsare shi daga shirka duk wanda ya nemi tsarin Allah daga shirka to Allah zai saukake masa ne santa sauran laifuka gaba daya duk kuma wanda Allah madaukakin sarki ya masa arzikin tsayawa da sallah to zai hore masa arzikin tsayawa da sauran ayyukan ibada baki daya dan haka alayin laifi babu ya shirka muni alayin aikin alheri babu ya sallah daraja sai sake rabbana li yuqimu ssalah ya ubangiji mu domin su tsayar da sallah to anan kaga zuriyarsa ce har yanzu yake da burin a ce sun tsayar da sallah duriyarsa to haka ne wajibin kowane uba duk wani uba na gari wajibinsa da burinsa da fatarsa a ce ƴaƴansa sun tsayar da sallah waja'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi ya ubangijinmu ka sanya zukatan wasu mutane wasu malaman tafsiri suka ce minan nasi ba kowa ba ka sanya zukatan wasu daga cikin mutane ta hawi ilayhim su karkata zuwa ga wannan zuriyar dawa ka ja hankalin wasu mutane hankalinsu ya karkata zuwa ga wannan zuriyar sawa. Saboda wai inda an ce ka sanya zukatan mutane su karkata, to har madusawa, har madusawa da Yahudawa da Nasara da kowa ma da kowane shirbici sai ya waje. Amma da aka ce minan nasi, sai ya zama waɗansu tatattu ne yardaddu a wajen Allah, waɗanda Allah ya lamuncewa su ne zai sanya musu ƙaunar wannan waje da zirga-zirga a wajen. Wannan ya sa ɗakin Ka'aba ya zama soyayyen waje a wajen duk wani mutumin kirki, duk wani salihin bawa. Duk wanda ka ji yana kushe ɗakin Ka'aba, yana kushe Makka, baya ƙaunar zuwa Makka, yana ganin zuwa Makka asara ce, to dama baya daga cikin mutane nagari, dama baya daga cikin mutanen kirki. Saka alama ta nagartar mutum shi ne ya zama yana daga cikin waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya sanya musu son ɗakin Ka'aba. Ya Allah, ka sanya zukatan mutane su karkata zuwa gare su, mana zuwa ga wannan zuriya tawa. Allah maɗaukacin sarki ya amshi wannan, yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idh ja'alna al-bayta masabatan lin-nas wa amna. Allah ya ce tuna yadda muka sanya wannan ɗakin na Ka'aba masabatan lin-nas, ay marji'an lin-nas yashtaquna ilayhi ala dawam. Wannan ɗaki Allah ya ce mun sanya shi makomar mutane. Abdullahi dan Abbas ya ce gurin da mutum zai je ya koma ga iyalansa, ya sake komawa ya koma ga iyalansa, ya ji kuma yana ƙaunar ya sake komawa, shi ne masaba. Allah ya ce mun sanya wannan ɗaki ya zama gurin marmarin mutane, gurin kaiwa da komowar mutane. Wa amnan, sannan wuri kuma na tsatsai mai aminci. Addu'ar Annabi Ibrahim ne kake ji kowa yana marmarin Makka, duk mutumin kirki yana marmarin Makka. Da an ce Makka zai ce Allah ya sada rabonmu, da an ce Makka zai ce Allah ya kai mu, da an fara shirye-shiryen tafiya aikin hajji zai ce Allah ya sa mu na da rabo. Wanda duk aka ce ya samu dama zai je sai ga ana ta masa murna, Allah ya kira ka, Allah ya kira ka, Allah ya kira kowa, damar kake jira, amma an kira ka. Dama an gane, da haka sai Allah ya sanya ɗakin ya zama ɗaki mai farin jini. Shi ne faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi. Ya Allah, ka sanya zukatan mutane su karkata zuwa ga waɗannan zuriya tawa. Ba kwa gani yadda mutane suke tururuwa zuwa wajensu? Allah maɗaukacin sarki ya ce warzuqhum minas samarat. Annabi Ibrahim ya ce ya Allah, kuma ka arzuta su da ƴaƴan itatuwa da kayan abinci, la'allahum yashkurun, don su yi godiya. Sai ce Allah, ka arzuta su da ba ya ajiye gurin ba a noma ba, sai ce ka arzuta su da kayan abinci. Ka ba cewa ce ka arzuta su da noma ba, ba ce Allah ka arzuta su da noma ba, sai ce ka arzuta su da kayan abinci. Shi yasa Allah maɗaukacin sarki da yake gorantawa Qurayshawa ya ce awalan numakkin lahum haraman aminan yujiba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna. Shin Qurayshawa ba sa ganin cewa mun tanadar musu, mun tabbatar musu wannan harami amintacce? Sai ce yujiba ilayhi thamaratu kulli shay'in, ana shigowa da dangin ƴaƴan itatuwa na komai da komai zuwa ga wannan wuri. Kun ga shigowa ake da shi. Da Annabi Ibrahim ya ce warzuqhum minas samarati, ka arzuta su da ƴaƴan itatuwa ba noma ba. Sai kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya amsa masa, ba za su yi noma ba kuma ba za su yi yunwa ba, ba za su yi noma ba kuma ba za su yi yunwa ba. A Makka ne mutum miliyan uku za su haɗu kamar ranar 8 ga wata, yawmu tarwiya, kamar ranar 8 ga wata, ko kuma kamar ranar 12 ga wata, takwas ga wata kowa ya hallara gobe da a fice ko yau da a fice ranar 9 ga wata a ranar 12 ga wata da yawa sun dawo makka ta yi cika kware amma wani abin da zai baka mamaki babu da sauran da zaka je ka tambaya abin da ake maya kai bima fihi kaza cikin abincin hadda kaza fa ba zaka ji an ce ma kaza ta kare ba nan ne zaka ji alaiyo a ce babu kubewa ta kare temo ya kare jalof a ce ta kare sai wai sai me ya rage muku sakwara ba babu amma sai idan ka je kaza shinkafa ba yinda zaka shiga ka je a ce ma wai ya kare babu duk yawan jama'a da abinci da ruwa ba mai kokawa cewa babu ba mai ce maka an yi zaman yunwa wai babu abinci ba duk yawan jama'a da suke taruwa haka Allah ya musu wannan annabi Ibrahim ya ce Allah ka musu arzikin abinci don su yi godiya Allah ka sanya mu cikin masu godiya za mu takaita daga wannan gaba abinda muka yi daidai Allah ta'ala ka kara cikin ladansa abinda muka yi kuskure ubangiji Allah ta'ala ka gafarta mana an turo sakamakon abinan rabon abin da aka yi amma saboda ba karanta ba kuma lokaci ya kure ai hakuri gobe insha Allah ta'ala zan isar da wannan sako idan Allah ya kai اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك شاكرين واجعلنا لك ذاكرين واجعلنا لك عابدين واجعلنا لك مخبتين اواهين منيبين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم.